is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Daniya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma dai ni ne Ladan Ibrahim Aiwa tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin za ku cewa wani jirgi mai saukar unguli ya fada a garin Kaduna kana mu kawo muku shirin mu tattauna na Ibrahim ka Almasi Garba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan sandan kasar Austria sun fada a yau asabar cewa sun ceto wasu yara kanana guda uku da suke fama da mummunan kishi har sun kusa mutuwa cikin wata mota daukar kaya tare da wasu bakin haure su 23 daga kasashen Syria, Afghanistan da kuma Bangladesh. Wannan al'amari ya faru jiya Juma'a kwana guda bayan da aka gano garwakin yan gudun hijira su 71 har sun fara rubewa a cikin wata motar da aka yi watsi da ita kan wata hanyar mota tsakanin Vienna da Budapest. Yan sandan Austria suka ce waɗannan yara mata guda biyu da namiji ɗaya yan shekaru 5 da shekaru 6 sun galabaita sosai a lokacin da yan sanda suka tare wannan motar ɗaukar kaya da suke ciki bayan sun bi motar ta ki tsayawa kusa da garin St. Peter Amhart da ke bakin iyaka da Jamus. A yanzu haka suna asibiti suna murmurewa. Kakakin yan sanda a wani lardin Austria David Fortner ya ce likitocin gaggawa sun faɗa musu cewar yaran suna iya cikawa da an yi jinkirin awa 2 ko 3 wajen samo su. An kama direban motar ɗan ƙasar Romania wanda yake tsayawa domin bincike. A halin da ake ciki wata kotu a ƙasar Hungary ta ba da umarnin tsare wasu mutane guda 4 waɗanda ake kyautata zaton suna da hannu a mutuwar 'yan gudun hijira su 71 waɗanda aka tsinci garwakinsu a ran Alhamis. 3 daga cikin su 'yan ƙasar Bulgaria ne, 1 kuma ɗan ƙasar Afghanistan. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce jiragen saman yakin ƙasar sun kai hare-harensu na farko kan ISIL cikin ƙasar Siriya ko Sham a wani ɓangare na rundunar taron dangin da Amurka take jagoranci. A jiya Juma'a jiragen suka fara kai hare-haren kan cibiyoyin ISIL da ake ɗauka suna zaman barazana ga ita Turkiyya tsallaken iyaka a cikin Siriya. A watan da ya shige Turkiyya ta yadda za ta ƙara irin rawar da take takawa wajen yakar 'yan ISIL bayan da ta yi wata da watanni tana jan ƙafa. Jiragen saman yakin Turkiyya sun yi ta amfani da bamabamai masu na'urorin sunsuno inda aka auna su da kansu a kan cibiyoyin ISIL da suke cikin ƙasar Siriya ba tare da jiragen sun shiga cikin yankin samaniyar ƙasar ta Siriya ba. Daga baya Turkiyya ta ba Amurka damar yin amfani da wani muhimmin sansanin mayakan samanta da ke dabda bakin iyaka da ƙasar Siriya. Sarauwar ma'aikatar harkokin waje ta ce jiragen saman yakin mu tare da na ƙasashen ƙawance sun fara kai hare-haren haɗin gwiwa daga jiya Juma'a kan cibiyoyin Daesh da ke barazana ga tsaron ƙasarmu. Daesh dai shi ne sunan ƙungiyar ISIL a takaice da harshen Larabci. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Misar ta samu wasu wakilai guda biyu na gidan talabijin su 3 kenan wato na gidan talabijin ɗin Al Jazeera da laifin goyon bayan ƙungiyar Ikhwanul Muslimun wadda aka haramta a ƙasar ta kuma yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 3-3 a kurkuku. Mai rukun mukamin daraktan kamfanin Al Jazeera Mustafa Swag ya bayyana wannan hukunci na yau Asabar a zaman na rashin kan gado. Nicholas Pichaud mai kula da harkokin Misir a ƙungiyar Amnesty International ya bayyana hukuncin da cewa misali ne na tawaye 'yancin faɗin albarkacin baki kacu kam da ke faruwa yanzu haka a ƙasar Misir. An ɗaure 'yan jaridar su 3 ne kawai a saboda ra'ayoyinsu, in ji shi. A lokacin da yake yanke wani hukuncin alkali Hassan Farid ya ce wakilan 3 na Al Jazeera suna ɗauke da kayan aikin da hukumomin tsaron Misir ba su amince da su ba. Haka kuma alkalin ya ce 'yan jaridar suna yaɗa labaran ƙarya sannan suna yin amfani da hotel ɗinsu a zaman cibiyar yaɗa labarai ba tare da izini ba. Yan sanda a Thailand sun ce sun kama wani mutumi dangane da harin bom da ya kashe mutane akalla 27 ga watan nan Agusta a birnin Bangkok. Masu magana da yawun yan sandan sun ce yau Asabar aka kama wani mutumi a bayan garin birnin na Bangkok bayan da yan sanda suka gano wasu kayayyakin da watakila na harhada bom ne cikin wani gidan da ya haya. Wakilin muryar Amurka Steve Harmon a can birnin Bangkok din yace wani jami'in yan sanda ya ce mutumin da aka kama wani dan kasar Turkiya ne mai shekaru 28 da haihuwa kuma mai suna Adam Karadak. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin wanda aka kai akan wani wurin ibada mai farin jini da ake kira Erawan a tsakiyar birnin Bangkok. Hukumomi sun ce akwai yan yawon shakatawa da bude ido da dama cikin waɗanda suka mutu. Yan sanda sun wallafa wani hoton da suka zana na mutumin da watakila dan kasar waje ne da ake kyautata zaton shi kai wannan hari. Hotunan bidiyo na tsaro da aka wallafa sun nuna mutumin ya ajiye wata jakar da ke a farko take rataye a kafadarsa kan wani benci da ke wajen wurin ibadar na Hindu. Ya tashi ya barta a wurin jim kadan kafin bom din ya tashi. Hukumomi sun yi imanin cewa yana da mataimaka, to amma sun bayyana ta baba kan ko yana da alaka da yan ta'adda na kasa da kasa. Yan sanda suka ce suna nazarin dalilai da dama da suka iya sanya kai harin. Suna masu misali da kungiyoyin da suke da hannu a rikice-rikicen kasar ciki har da musulmi daga kudanci ko yan kabilar Uyghur da suka fusata bayan da Thailand ta mika ma kasar China wasu yan kabilar su fiye da 100 a watan da ya shige.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. An samu hadarin jirgin sama a cikin garin Kaduna kuma rayuka sun salwanta. Ga Lawal Isa Ikra da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Kungiyar nan ta bada agajin gaggawa ta Red Cross a Kaduna ta ce waɗanda suke cikin jirgin nan mai saukar ungulin da ya fado na mayakan saman Nigeria sun riga mu gidan gaskiya. Shugaban kungiyar ta Red Cross a jihar Kaduna Alhaji Shehu Umar Abdul wanda ke jawabi ga manema labaru jim kadan bayan ziyartar gurin da wannan jirgi ya fado ya ce zuwa yanzu waɗanda ke cikin jirgin ne dukkan su aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya.
To alhamdulillah jirgi ne wanda Air Force suke amfani da shi wurin koya mu dalibai tuki. So da safen nan wurin karfe 6 da kwata muka samu labarin cewa ga abin da yake faruwa, jirgi ya fada nan cikin NDA tsohuwa. To quickly yaran mu suka je wajen kuma suka samu jirgin ya riga ya fadi har ya dan kama jikin wani gida haka ya fara cin wuta. To alhamdulillah fire service wanda suke cikin NDA din suka respond aka kashe wutan sannan yaran mu suka ci gaba da aiki. In aka ce maka jirgi ya fado to sai dai Allah ya kiyaye. A assessment din mu dai da muka yi gaskiya ba wani wanda aka ciro shi da rai gaba daya tattara su dai mun yi abin da ya kamata mu yi mun abin da sauransu. Jirgin yana dauke da mutane guda 8 ne a ciki wanda suka je wajen suna dan koya ma inajin yara ne wasu abubuwa kuma Allah da ya ikonsa ya samu ko matsala ne koya ba mu sani ba dai fado dai.
Malam Sanish Aibu ɗaya ne daga cikin makwabtan gurin da wannan jirgi ya fado kuma ya ce ya ji daidai lokacin da jirgin ya fado misalin karfe 7 saura.
Wajen misalin karfe 7 kusan saura minti 10 ina daidai wannan filin na cikin gida da muke da kake magana da ni sai kawai na ji daga idan nan da nayi kawai sai naga daidai jirgin ya sauka kawai dum shikenan an yi an gama.
Jami'an hukumar sojan saman Nigeria dai basu ce wa manema labaru komai ba sai dai sun fitar da wata sanarwa mai dauke da sa hannun daraktan yada labaru na hukumar Mr. Dele Alonge inda suka tabbatar da hadarin jirgin kirar Donia 228. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Allah ya kyauta. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ce karfe 9:30. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfidar shirin daga Google naku Elhikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Karshe da shugaba Buhari ya nada David Lawan a matsayin sakataren gwamnatin tarayya, Abba Kyari shugaban ma'aikata, Hamid Ali da Mr. Kure Abeshi a matsayin controlling custom da hukumar shige da fice. kawo su maila da ita inan a matsayin masu shawara kan majalisa.
I hope you will use these sustainable development goals as
Babban sakataren majalisar dinkin duniya Ban Ki-moon ya ziyarci Najeriya da bayanin kan sabon shirin muradu masu dorewa da zai aiki zuwa 2030. Shugaban hukumar EFCC bai bayyana gaban majalisa ba bisa zargin mai barci ya buge da gengedi.
Boko is no more haram.
Boko is no more haram.
Yan gwagwarmayar kwato matan Chibok sun yi taron juyayen cikar kwana 500 tun sace matan. Babban jami'in gwagwarmayar Dr. Imam Shehu ya ce san ba su yi sanyi ba.
Ita wannan gwamnatin ta nuna cewa tana da niyyar kwato yan matan nan.
Alhazan Najeriya sun fara keta zo zuwa aikin haji. Nasiru Adamu Alhikai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda muka alƙawarta, yau zauren ya bar kanan dabo ya sauka jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ta jihar Filato. Zainab, gare ki.
To jama'a barkanmu da warhaka, ba tare da bata lokaci ba za mu fara tattaunawa kan hanyoyin samun mafita musamman kan matsalar tsaro a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke nan jihar Filato. A zauren tattaunawar mu muna tare da masu ruwa da tsakiya a ƙaramar hukumar ta Barikin Ladi. Malamai sannunku da zuwa.
Barkanki.
To ko za ku gabatar da sunanku?
Sunana da Edward Gang Bot. Dagum Rai na Barikin Ladi Local Government Area.
Sunana Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi.
To malamai barkanku da warhaka. To kamar yadda nayi gabatarwa a zauren namu zamu tattauna ne kan yadda zamu samu maslaha kan tabarbarewar tsaro a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Amma kafin mu fara zamu fara tambaya wai shin me ke janyo kashe-kashen jama'a da barnata dukiyoyi a ƙaramar hukumar Barikin Ladi? Bari mu fara da kai Dagon Edward Gang.
Well, honestly, abinda yake faruwa, abinda suna kawo damuwoyin nan abu kusan uku ko hudu. Na ɗaya, akwai barna. Mun san da barna tun da, amma akwai barnan ganganci wanda za a shiga gona kawai a yi damaging gona gaba ɗaya. Na biyu, akwai kashe-kashe wanda za a je a fado a kan kauye kawai ta kashe mutane maza da mata da yara duka. Na uku, akwai satan shanu. To duk abubuwan nan su suke ka damuwa a wannan karamar hukuma a takaice.
To Ustaz, menene a ganin ka ke janyo tashi-tashin hankula a karamar hukumar Barikin Ladi?
To babban abin da yake jawo tashin hankali a Barikin Ladi kamar yadda shi Dagom ya faɗa, wato ni kuma ina da wani ɓangare wadda na hanga, wato mahanga kamar guda biyu. Abin da yake yawan jawo irin waɗannan abubuwa shine kullum na shanana ta irin wannan magana, saboda mutane suna ɗaukar doka a hannunsu kuma ba a hukunta su. Idan da za a samu mutum ya aikata doka, hukuma ta hukunta shi akan babu wani dan a shafa da mai, babu wanda yake dalle da duk wanda ya samu aka samu ya taka doka, hukuma ta hukunta shi. To ganin haka, gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Da zarar mutum ya je shi don rikicin nan tsakanin makiyaya ne da kuma manoma, daga ƙarshe sai ga abin ya rikide ya zama tsakanin addini. Rikicin nan za a fara shi na kabilanci sai da kuma na addini. To duka wannan inda ce ana hukunta jama'a kan wannan, duk mutumin da aka same shi ya shiga ko gonan wani ne da shanunsa ya je yayi barna, aka kama shi aka hukunta shi, shi wannan yaga cewa dan uwansa din an hukunta shi haka. Wancan kuma ga cewa ya je ya kama shanun Fulani ya harba da ganganci, ko kuma ya kore sun sace, aka kama su aka hukunta su, aka musu hukunci mai tsanani. To wannan gani ga wannan isa wannan tsoron Allah zai cewa to kaga waɗannan fa sun yi laifi ba a bar su ba, waɗannan ma fa sun yi laifi ba a bar su ba. To idan gwamnati ta ɗauki wannan, don babu wanda ya gagar gwamnati, sai dai gwamnati ya sakaci akan wannan abubuwa.
Yawa, to kamin mu je wajen gwamnati, Dagom Ray Edward ya yi batun rashin hukunci. Kana shugaba ko kuma a ce basaraki a wannan yanki, me za ka bayyana akan rashin hukunta waɗanda suka yi laifi?
Eto, wannan gaskiya ne. Kaga abubuwan nan suna faruwa, ana ji ana gani. Akwai shedu da yawa an kan je a do hotunan gonakin nan da aka yi damage su. Amma sai kaga ba za a doka wani mataki akai ba. In mutun ya zo ya cinye maka gona, ai wannan kisa ne. Duk manomi na gaske in ya ga gonansa ya kan faranta mishi zuciya. Amma farar ɗaya kawai ka zo ka ga wani ya yanke shi gaba ɗaya. Ai wannan kisa ne. To saboda haka a dinka doka hukunci matuka mai tsafi ga duk wanda ya yi irin wannan abu. Shine zai kawo sosatan wannan abubuwan.
To a lokutan baya mun san cewa idan aka yi irin wannan barna akan zauna tsakanin shugabannin wancan bangaren manoma da makiyaya domin a sasanta. Kana ganin kaman an mance da irin wannan zaman tattaunawan da ake yi kila fadan sarki wanda za a warware in ma barna aka yi sai a biya?
To abin da ta juya gaba daya. A yanda na sani tun kakanninmu tun iyayenmu barna ba na yau bane. In an yi barna waɗansu ma masu imani su ma su ne za su fara zuwa gidanka su ce yara sun yi barna wuri kaza. Wani lokaci ma sai a yafi. Amma na yanzu wani gadara ne kawai karfi da yaji kawai a shiga gonanka a ga me kai. You know? To shi yasa duk abin ya dagule gaba daya. So abin dai da wani nufi ne kawai ba haka ne kawai ba. Ina ga kawai ana so ma gaba daya. A fitar da mu gaba daya daga kasar mu gaba daya wanda kuma ba shi yiwuwa ko ba haka ba. Allah ya yi mu duka, mu ƴan Najeriya ne, ba mu hana kowa zama wurin da ya kamata ya zauna ba. Amma ai akwai dokoki wanda suna gadin wannan kasa baki daya. Amma kawai mutum zai shiga gonan mutum ya zo ya je sasara da adda ko ya zo ya sa shanu kawai su shiga su yi damage gaba daya, haka yana da kyau?
To ustaz kai batun hukunci kuna zaman masu ruwa da tsaki, kuma me kuke yi don ganin wato idan kila an bata ma mai gona ko kuma an yi masa barna, ku ya kuke yi ko kuma me kuke yi don ganin cewa an sasanta?
To a gaskiya idan har aka ce an yi barna, idan har aka reporting cewa ga barnan nan da ko dabbobi suka yi wa masu gona, to wannan idan har aka reporting din wannan, to dole ne za a kira an riga an san wanda suka yi. Idan har aka san wanda suka yi wannan barnan, an riga an san su, in aka yi reporting din su properly, to dole ne kuwa za a kira wannan a kiyasta abin da aka yi wannan barna a biya. Amma abin da yake daga hankali shine wani za a masa barna sai ya dauki doka a hannunsa, ko shanu ya shiga ya barna, to su kuma sai su harbi shanu. To in ka harbi wannan shanun kuma, to da yake sai ka samu shi ko mai shanu sai ya ce to yaga an kashe masa dabbobinsa, shi kuma sai ya sa shanunsa kuma sai su sake yin barna a cikin gonaki. To daukar doka a hannun ne. To amma yanzu mun dauki matakin wannan, muna jawo ra'ayin gwamnati akai, gwamnati su taya mu, shugabanni na addini su ma su shiga ciki, domin duk mutum mai addini na gaskiya Allah yadda ya halice mu ba za ka ci dabbobi ka rayu ba, amma za ka ci amfanin gona ka rayu. Shi yasa Allah ya hada da kiwo da noma waje daya wanda duk annabawan da masun yi shi. To shi yasa duk mutumin kirki, mutumin Allah, shi yasa muke hada kai da shugabannin addini da kuma sarakuna wajen irin wannan abubuwa ya faru, mu hadu mu gaya wa jama'a gaskiya ko mu gaya wa kanmu gaskiya, sannan gwamnati kuma ta yi adalci a tsakanin mu.
To da yake na fahimci cewa dukan ku kun fahimci inda matsalar take, me ya janyo har yanzu aka kasa samu warware wannan takaddama? Dagon Ray Edward.
To ninna ga wani abu ganganci ne kawai. Ganganci in the sense that kaga ana misali an ji an sata shanu. Shanun nan fa masu sata shanu nan ba san ko su waye ba. Kuma na tabbata waɗansu gang ne wanda sun riga sun shirya kansu wanda suna irin wannan aiki. Kusan kabilu duka sun haɗu kansu suna sace-sacen nan. Amma me yasa in an sata shanu kai ba platin baka san ko su wa suka sata ba? Sai kawai ku je ku fada akan wata ƙauye ku fara kakkashin mutane, mata da ciki a farke, yaro ƙarami wanda bai san kon ba a kashe, soho wanda ba shi da ma wurin zuwa yana nan yana zaman shi a zuwa kashe, ina riban wannan, ina amfani irin wannan? Kamar yadda ya fada doka doka hannu, in an yi maka barna ko an sata maka shanu kofin, akwai hukuma, akwai kotuna suna nan daki-daki har zuwa Supreme Court. Me yasa ba za a yi irin wannan abun ba? Ai da haka ake yi, me ya hana yi yanzu? Saboda haka
wani nufi ne kawai wanda na gani
sanin na gaba ga Allah sanin kin na gaba ga Allah ta sare kin da babiyayya.
Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa da ya gabata. Da kuma rabaran Ibrahim Usman daga majami'ar Ikwa GRA Katsina, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Ibrahim Duguri.
Da farko dai bayan godiya wa Allah madaukakin sarki da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato su shugabanni su tausayawa na ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin abin da Allah ya faɗa cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wato ma'ana ku waɗanda Allah ya baku ɗaukaka da shugabanci ku tausaya waɗanda suke ƙasa, ko kuma suke ƙasa da ku wajen jagoranci. Ku ba sai wanda ke sama shine Ubangiji ya ji tausayinku. Sa'annan kuma Manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewa baya tare da mu mutumin da duk Allah ya bashi matsayi amma baya tausayin na ƙasa. Hakanan shi ma baya tare da mu talakan da Allah ya ba ma wani shugabanci a kansa yake shugabantarsa amma baya girmama shi. Dan haka duk wanda Allah ya ɗaukaka a kanka ta hanyar shugabanci, ka bashi matsayinsa, ka yi masa addu'a, kuma kada ka zarge shi, domin kamar yadda kuke haka ake shugabantar ku. In Allah ya baku shugaba haziki mai hakuri mai kokari, to babu shakka Allah ya baku abin da yake daidai da ku ne. Hakanan idan mutane suka samu waɗanda suke shugabannin da ba sa jin tausayinsu, ba sa mutunta su, ba sa ganin darajarsu, ba sa tausayin talakawan, kuma suna cin dukiyarsu da zalunci, to watakila talakawan su ma sun saki hanyar Ubangiji ne, sai Allah ya jarrabe su da waɗannan mugayen shugabanni. Dan haka mu gyara zukatanmu da farko tukunna mu talakawa, sai shugabanninmu Allah ya gyara mana su, ko ba sa so sai sun gyara da izinin Allah. Dan haka kuma mu duba cewa akwai wato uzuri da zamu yi wa shugabanni da Allah ya ba su shugabanci a kanmu, saboda shugabanci abu ne wanda yake mai nauyin gaske, kuma abu ne wanda yake wato ba karamin mutum ke iya jagorantar jama'a ba. Idan ka duba zaka iske wani daga shi sai ba tarsa guda daya, watakila ko haihuwa ma bai yi ba, amma wajen rashin adalci abun da yake aikatawa wannan matar tasa kawai kare ba zai ci ba. To ina ga a ce Allah ya bashi ƴaƴa biyar ko shida, ina ga a ce Allah ya bashi mulkin unguwa, ina ga a ce Allah ya bashi mulkin gari, ina ga a ce Allah ya bashi mulkin ƙasa ko jiha, ko kuma ainihin wato irin shugabanci na Najeriya. To kaga mutum ya fara gwadawa da kansa ya gani, saboda haka duk abubuwan da shugabannin suke aikatawa, wato yau inda za a dauki wani talaka wanda bai san kan harkan mulki ba, a tsoma shi cikin shugabancin nan ko jagoranci, wallahi sai ya daburce ya rasa ma ina ne makama, ina bakin zaren yake. To amma su Allah da ya ba su akwai wani tanadi da ya musu, dan haka muna zata musu alkhairi, kada mu kosa da abubuwan da suke yi na sanyi a hankali a hankali. Bawushi yace tafiya sannu sannu kwana nesa, dan haka abun da suke din nan insha Allahu nan gaba tana yiwa ba, ba za a kai shekara biyu rabin mulkin ba, zaka ji mun fara komawa kamar da damuke wajen zaman lafiya, zaka iya tafiya daga ainihin wato Baga har zuwa Lagos cikin dare, zaka iya tafiya daga Port Harcourt har zuwa Sokoto cikin dare. Duk wannan abun da muke nema kenan, amma yau a ce hankalinka ba a kwance yake ba, kuma abun nan an dade ana aikatawa, sai gashi Allah yana ta kawo mana sauki bisa addu'o'i da muke yi wa kawunanmu na zaman lafiya da kuma shugabanninmu. Dan haka mu ci gaba da ainihin wato dogewa akan addu'o'i da kuma girmama shugabanninmu, sa'annan mu zamo mutanen kirki mu karan kawunanmu kafin Allah madaukakin sarki ya gyara mana shugabanninmu. Sa'annan kuma kowanne a cikinmu ya ji kaman shi ma jami'in tsaro ne, domin harka ta tsaro bata zamo kawai akan jami'an tsaro da aka ayyana sojoji, ƴan sanda da makamantansu ba, a'a mu da ake shugabanta, mu da ake tsarewa, mu ma muna da rawar da zamu taka wajen ba su haɗin kai da goyon baya da gudunmawa wajen sanar da su abubuwan da ya kamata su ƙara ainihin maida hankali a kai wajen ayyukansu, kuma mu ba su haɗin kai yayin da duk suka zo gabatar da aikinsu. Ta haka ne za a gane wato waɗanda suke ƙarya da sunayensu su ce su ma jami'an tsaro ne, za a gane na boji, don saboda mu tun daga matakin cikin gida zuwa unguwa mun ba da haɗin kai. Duk waɗannan abubuwan da suke faruwa insha Allah za a ga sun zo cikin sauki, kuma su kansu jami'an tsaron zaka ga al'amuran sun zo musu cikin sauki saboda jama'ar da suke tsarewa Allah ya taimake su suna da kyakkyawar fahimta tsakanin su da su.
Shi ma rabarin Ibrahim Usman kira yake a zamanto masu hakuri don a mori zaman tare.
To jama'a ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya, ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Chajarye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu saboda lokacin da muka samu kanmu a ciki da kasan mu Najeriya da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya domin su dawo mu hada kai tare ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya nan Allah ya yi mu nan muke da zama Allah kuma ya yi mana albarka ta kowane abin da muke bukata na rayuwa cikin jiki a wannan duniya har ma da makomar mu ta gobe domin Allah ya ba mu maganar sa a rubuce. So ƴan uwana maza da mata, ina kira da mu hada hannu tare domin a yi maganin wannan matsala. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah domin ganin yanzu matsaloli ko rigingimu da ake samu tsakanin Krista da Muslims ana fahimtar juna. Don haka ina ƙara kira ga malamai waɗanda suke na Islamic da Kristoci, pastoci da manyan masu rike da makamai na addini mu ƙara jaddada matsayinmu na haɗin kai tare domin ƙara danƙon zumunci da zaman lafiya cikin wannan ƙasa. Salinan ina yin kira ga makiyaya, Fulani da manoma waɗanda in an duba za a ga ɗan juma ne da ɗan jummai. Makiyaya, a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na manoma. Manoma, a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na makiyaya. Idan kowa zai ba ɗan uwansa haƙƙinsa, to za a yi zama lafiya. Don haka magana Allah ma ta ƙarfafa mu cikin littafin mai tsarki cewa ku ba kowa haƙƙinsa, ku ba kowa haƙƙinsa. Don haka ina kira a gare mu, bari mu tsara haƙƙin kowane mai rai wanda ke cikin ƙasar nan ta mu Najeriya. In mun yi haka, to wannan zai ba mu zaman lafiya, zai ba mu kwanciyar hankali, zai ba mu danƙon zumunci, za mu iya cin gajiyar arzikin da Allah ya ba mu. Ina addu'a ga Allah madaukakin sarki ya shugabanci waɗanda Allah ya azama ragamar shugabanci na wannan ƙasa, ya kuma shugabanci waɗanda Allah ya azama shugabanci ta fannin addini, ya kuma shugabanci manoma namu da makiyaya namu, yadda za mu zama na zumunci da danƙon dangantaka tsakaninmu da juna da zamu ba kowa haƙƙinsa. Sannan ina kira ga ƴan uwa waɗanda suke cikin ƙasar nan, waɗanda suke gabas ta arewa da ke wannan ƙasa inda ake zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba, ina kira mu ji tausayi, ina kira mu ji tausayi, mu ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta. Ina kira kuma ina addu'a bara Allah ya amsa wannan addu'a ta mu domin zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya. Ni ɗan uwanku Rabarin Ibrahim Usman ina yi ƙasar mu fatan alheri. Allah ya sa mu ƙasar mu albarka. Na gode, Ubangiji ya yi mana albarka.
Allazi wahidu
kullu tasama mana
ahadun guda samadu
kai kuka kaya ke mana
mana majid ya ilahu ahadun mama mana ya ilahu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan, sai sati mai zuwa aka kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla an gaishe ka Mala Ibrahim da bakin ka, sai dai bamu da wadataccen lokacin da zamu kawo labarai a takaice. Nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan shi sai gobe idan Allah ya kai mu. A jiya wasu abokan aikin mu sun shigo da wani sabon shiri ciki ku har da shirin nan na zabe ko nadi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Alfa Ahmed da ya tallaba mani da Yemi Obaduna wanda ya bada umarni, da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya Cornelius, ni Lada Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.